السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله يكون وانا لوكا تشيمي البركة يزام الشيخ وانا قبا سرد تفسير وانا زاوية في البركة زاوية شيخ تاريخ موسى معلمي وانا شيكرا شيكرا شدو ديو دا عشرين دا ديو يوم نارانا الصبر ايا قوات رمضان شيكرا تدبو ايدا تريهو دا اربعين دا اوكو wanda ta zo daidai da biyu ga watan hudu shekara ta 2022 zamu ci gaba da karatu a wannan zawiya Sheikh Salihu Musa Malami da kenan Durnufawa Kaduna zamu tashi a cikin suratul Ghafir aya ta 81 Malam Sani Musa Malami shi zai jabaki a Sheikh Hadura Abdullahi Maraya shine zai mana fassara bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغني عنهم ما كانوا يكسبون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين godiya ta tabbata ga Allah da a wannan shekara ta hijira 1443 watan Ramadan wanda yayi daidai da 3 ga watan Afrilu shekara 2022 zamu ci gaba da karatun tafsiri a wannan zawiya mai albarka zawiyar Sheikh Salihu Musa Malami karatun da aka fara 1993 wato yau shekara 29 kenan din iyayenmu da malamanmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah subhanahu wataala ya gafarta musu saboda matsayin annabi a wurin Allah mu kuma idan tamu tahu Allah ya sa mu cika da imani watan Ramadan wata ne mai daraja mara iyaka shine watan da aka saukar da Alqur'ani wato zuwa baitul izzati daga annabi Mahfuz sannan kuma wata ne da Allah subhanahu wataala saboda girmama alqur'ani yasa ake azumi na kwana 29 ko kwana 30 domin a girmama watan saboda shi watan da aka sami littafin da babu irinsa wato alqur'ani aka ba annabin da babu irinsa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ta gare shi wannan shekara azumin ya zo mana mu a wannan ƙasa muna cikin wani irin yanayi kashe-kashen mutane ya ƙaru sace mutane ya ƙaru saboda haka mu yi amfani da wannan wata a wajen ibadunmu mu roƙi Allah ya yaye mana wannan bala'i na ana zubar da jinin mutane da sace mutane da ake yi. Kowa ya ji tsoron Allah da shugabanni da waɗanda ake shugabanta. Duk wani abu da aka sani cewa ana yi wanda Allah ya hana a bari. Duk wani abu da aka sani Allah ya yi umarni a kan wajibi a yi ba a yi to a riƙa yi. Misali, ni ban taɓa ganin kashe-kashe irin wannan ba. Yanzu nan da muke wannan karatu akwai ‘yan uwanmu mutane an yi garkuwa da su an shiga cikin jirgin ƙasa. An buɗe musu wuta na kashewa, an kashe na kwashewa, an yi wawa, an yi daji da su. Ba taɓa ganin irin wannan ba. Shekarar da ta gabata kawai a Najeriya, daga 1 ga watan Janairu zuwa 31 ga watan Disamba na shekarar 2021, wato shekarar da ta gabata, a Najeriya a hukumance an faɗi cewa an kashe mutum 10,366. Wanda Allah yana magana idan aka kashe mutum ɗaya tal kamar an kashe dukkan mutanen duniya ne tun daga Annabi Adam alaihi salam har ya zuwa mutum na ƙarshe da Allah zai halitta. Shine zunubin wanda ya kashe mutum ɗaya, shine kuma yadda Allah ya ɗauki kisan mutum ɗaya. Shawarin Allah an ka kashe ɗaya kamar ka kashe mai dukkan mutane ne. Wannan jihar tamu da muke ciki kuwa, daga watan Janairu, 1 ga watan Janairu shekara 2021 zuwa 31 ga watan Disamba na shekara ta 2021, wato shekarar da ta gabata, an kashe mutum 1,192 a faɗin hukuma da kanta. Sannan wajen garkuwa da jama'a a wannan jihar tamu a shekarar da na faɗa, wato daga 1 ga watan Janairu zuwa 31 ga watan Disamba shekara 2021, an sace an yi garkuwa da mutum 3,348 a jihar Ekowai. Saboda wannan bala'i, mu koma ga Allah gaba ɗaya, mu yi ta addu'a, mu yi ta ibada, mu roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya yaye mana wannan al'amari, wayanda kuma suke hannu Allah subhanahu wa ta'ala ta kwato su saboda matsayin Annabi a wurinka, wayanda kuma suka rasu Allah ka yi musu rahama saboda matsayin Annabi a wurinka, mu kuma da ba a yi wawan mu ba, to Allah ya hana kar mu gansu kar su gan mu dan matsayin Annabi a wurin Allah. Allah ya sa mu suka da imani. Allah sa Annabi ya cece mu wannan bala'i kafin mu fita watan Ramadan. Allah ka sa ya zama tarihi saboda matsayin Annabi a wurin ka ya wurin mu. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وأثارا في الأرض وما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. وانا استفهامي لنا إن كان وتتمعي أما أبين دعتي نفي دعيت الشيء مثل شواء بأي حكبة. Allah ya ce a falam yasiru fil ardi, su wa'annan kafirai da suke mutun cewa idan sun mutu ba za a tayar da su ba, sannan ba za a yi musu azaba ba, sannan kuma suna ƙaryata Annabi, suna wa Annabi izini. A falam yasiru fil ardi, shiru ba su yawo ba ne a cikin duniya, ma'ana ba su yi ba, ai ba su yawo ba ne a cikin duniya, shi ne ma'anar wannan istinbani. su mutanen makadin nan ba su yawo bane a cikin duniya bayan duru kai bakana aki watil ladina min qablihim sagan karishan saga yadda karishan waɗanda suke gabanin su ya kasance domin su mutanen maka ba su suka fara ƙaryata wani annabi mutanen annabi salihu sun ƙaryata annabi salihu an halakar da su kuma suna kusa da mutanen maka mutanen annabi lutsu alaihi salam sun ƙaryata annabi lutsu alaihi salam sun mai izgili an halakar da su garinsu gashi nan jordan ai suna kusa da mutanen maka Firauna da irin su Hamana sun ma annabi Musa izgili sun ma annabi Haruna izgili an halakar da su ai garinsu gashi nan kusa da maka yake domin suna Misra da Egypt to su mutanen maka su yawo mana su je garin mutanen annabi Salihu misali su je garin mutanen annabi Lutu su je Misra mana za su ga wasu mutane waɗanda sun ƙaryata annabi Allah ya halakar da su za su ga irin gurabansu ai abin da yasa duk suke wannan irin abubuwa da suke wa annabi ba su yawo ba ne kanu aksara minhum wa ashadda quwwatan wa'incan mutane kuma da aka halakar da su sanadiyar sun wa annabawansu izgili sanadiyar sun ƙaryata annabawansu kanu aksara minhum sun kasance sun fi mutanen maka yawa idan mutanen maka yawa ne ya sa suke wa annabi muhammadu izgili yawa ne ya sa suke ƙaryata annabi muhammadu to ai an yi wasu mutane waɗanda sun fi su yawa kuma an halakar da su wa ashadda quwwatan kuma sun kasance sun fi mutanen maka tsanani a wajen ƙarfi sun fi mutanen maka ƙarfi misali ga adawa na wanda saboda ƙarfi ma suna cewa man ashaddu minna quwwa wane ne ya fi mu tsanani a wajen ƙarfi wane ne ya fi mu ƙarfi amma an halakar da su wa asaran bil ardi kuma wa'incan da aka halakar da su kafin mutanen maka wato sun fi mutanen maka guragu a bayan ƙasa abubuwan da suka bari ya fi na mutanen maka sun bar guragu kaman gine-gine masana'antu gonaki da dukiyoyi duk wani abubuwa da kake tunanin idan mutum ya mutu abin in ya bar abu zai zama labari to wa'annan mutane nasu ya fi na mutanen maka amma duk da haka Allah ya halakar da su fama agna anhum ma kanu yaksibun fama agna anhum ma kanu yaksibun abinda suka kasance sun yi tsururin shi sun tara shi su wa'ancan kafirai da aka yi kafin mutanen maka kamar misali mutanen annabi salihu da mutanen annabi hudu da mutanen annabi nuhu da mutanen fir'auna abinda duk suka kasance sun tara din nan dukiyar da suka yi tsururinta da 'ya'yan da suka tara da magoya bayan da suka tara da masana'antu da suka tara da zinarai da suka tara da azurfan da suka tara lokacin da azabar Allah ta zo musu wannan abu bai musu amfani ba lokacin da Allah zai halakar da mutanen annabi Salihu duk abin da suke da shi ba su iya yin amfani da shi ba domin ya kaban musu da azabar Allah mutanen annabi Hudu haka lokacin da Allah zai halakar da su abinda duk suka tara na duniya bai iya kanye su daga azabar Allah ba nan Allah yana jawo hankalin mutanen maka ne da sauran mutanen duniya baki ɗaya cewa idan dukiya ce take sawa kana ƙaryata Allah kana wa annabi izgili to an yi mutanen da suka fi ka dukiya a baya kuma an halakar da su kuma lokacin da azabar Ubangiji ta zo musu wannan dukiyar bata iya kare su daga azabar Allah ba madiyan su ba su iya kare su daga azabar Allah ba dukiyar da suka tara da masana'antun da suka yi bai iya kange su daga azabar Allah ba wato nan Allah yana wa duk wani mai wa annabi ingili mai sabon Allah gargadi ne ta hikima cewa duk wanda kaga yana sabawa Allah kuma yana sabawa annabi akwai abin da yake takama da shi to ya sani cewa in tsananin karfi ne idan dukiya ce idan magoya baya ne idan yawan yaya ne an yi waɗanda suka fi shi amma Allah ya halakar da su kuma annabin da suka ƙaryata da ya kai matsayin annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam saboda haka ayar daga cikin darasin da take nuna mana akwai mahimmancin abinda ake kira yawon shakatawa wanda Hausa yake cewa yawon shakatawa wato tafiya zuwa wani guri domin ka ƙara ilimi kaga nan Allah yana cewa afalam yasiru fil ardh Hausa ma suna cewa tafiya mabuɗin ilimi idan mutum yana yawo a duniya babu shakka zai ƙara ilimi sannan kuma zai wa'azanci idan mai wa'azantuwa ne idan mutum yana takama ne misali yanzu da dukiya bai yi dukiyar fir'auna ba idan ya je misira zai ga ga fir'auna nan ya zama tarihi ga shi na a jingina ana gani ashe kaga idan mutum yana da rabo zai wa'azantu ya ce idan dukiya ce take sa ni haka ko karfin mulki ne yake sa ni ina yin abin da na ga dama wannan ya fi ni mulki amma ga shi a kwance balle ni kenan idan daɗewa a mulki ne yake sa ka tana wa mutane abin da ka ga dama yana da iyaka ba ka wuce shekara takwas amma ga wanda shi bira wannan shekara 400 yana mulki amma yau ya zama mene ya zama tarihi so yawo da ziyartar muhimman wurare wato yana daga cikin abin da Allah subhanahu wataala yake umarni da shi wato domin ana ƙara ilimi kuma ana wa'azantuwa sannan kuma mutum kai ya dinga dogaro da wani abu na duniya yana sabawa Allah in Allah ya baka dukiya kan wannan dukiya ta sa ka kauce wa Allah domin idan mutuwa ta zo maka mummunan mutuwa wannan dukiya da ka tara ba za ta iya hana mummunan mutuwa ta same ka ba ba za ta iya hana Allah ya azabtar da kai a kabari ba ba za ta iya hana Allah ya maka azaba a ranar lahira ba duk abin da kake takama da shi to wannan abin ka sani idan lokaci yayi ba zai maka amfani ba in baka bi Allah ba نعم
فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وهاق بهم ما كانوا به يستهزئون
فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وهاق بهم ما كانوا به يستهزئون نعم الله ينا بام لابارن أبو مدى كافرين ستسابين دومن مني دومن مجين kar mu fada cikin aikata haka menene suke Allah ya ce falan ma ja'alhum rusulun bil bayyinati su wayannan kafirai wadanda suke cewa an san mutu ba za a tayar da su ba wadanda suke saba wa Allah suke saba wa manzon Allah falan ma ja'alhum rusulun bil bayyinati lokacin da manzannin su suka zo musu da hujjoji bayyanannu ma'ana mujizozi da sauran ayoyi na Ubangiji aka nuna musu suka gani ƙuruƙuru cewa Allah shi kadai ne Allah yana da ikon komai sannan kuma akwai Allah suka ga haka aka nuna musu mu'jiza suka gani maimakon su yadda cewa akwai Allah kuma babu abin da Allah ba zai iya ba sannan kuma babu shakka Allah subhanahu wataala shine zai tayar da su kuma shine zai karbi rayukan su dole memakon tende da haka a farihumi ma inda humin al-ilmi sai suka yi alfahari da wani ilimi da ke wurin su ma'ana suka kiyarda da abinda Allah ya aiko suka yi dogaro da wani ilimi da su suka sani don misali in an ce ai in kun mutu za a tayar da ku sai su ce a'a kuma yuhlikuna illa daha babu abin da yake halakar da mu illa zamani yau ai dare gobe a waye gari muna dadewa a duniya muna kara kwanaki har tsufa ya zo mana to shine sai a neme mu a rasa amma ba wai Allah ne yake wai matar da mu ba tsufa ne yakan zo ko shi yasa sai a neme mu a rasa kuma yuhlikuna illa daha idan an ce kuma in kun mutu za a tayar da ku sai su ce man yuhil izama wa hiya ramiyun su abinda suka sani shine cewa wannan kashi idan mutum ya mutu ya rididdige zama kashi wa zai iya tayar da shi ka riga ka zama kashi to wane ne zai iya tayar da kai wane ne zai iya tayar da kashi wa hiya ramiyun alhalin kashin yana rididdige ya rididdige wane ne zai iya tayar da shi ya mayar da shi mutum mana ilimin su kenan sannan kuma daga cikin ilimin su shine sai su ce a'a ba wanda zai isa mana azaba ba wanda zai mana azaba sannan kuma ba wanda ma zai tayar da mu ita wannan rayuwar وَمَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا ita rayuwa babu wata rayuwa a duniya rayuwa ba a lahira kai rayuwa guda daya ce namutu zamu mutu wanahaya zamu rayu ma'ana za a neme mu a rasa mu mutu wanahaya zamu rayu ƴaƴan mu kuma su ci gaba da rayuwa ita ce rayuwa kai amma wata rayuwa ta lahira da ake faɗa babu ita inji shi don suna faɗa irin wannan wannan abubuwa da suke faɗa yana daga cikin ilimin su ne amma hakikatan jahilci ne Allah ya kira abin ilimi ne saboda mene su a wurin su sun dauka cewa wannan ilimi ne sannan kuma suna alfahari shine suna yarda da ilimin su na duniya abinda suka sani na duniya kamar yanzu a irin zamanin da ake ciki zaka ga cewa duk wani abu da ka sani na daukakar duniya to shi masanin Qur'ani to shi ba gidaje ake ganin shi yanzu aka kawo mutum cewa wannan mutumi ma da cin Qur'ani ne marubucin Qur'ani ne gangaren ne na Al-Qur'ani amma bai yi primary ba bai yi secondary ba wannan kuma bai san komai ba ko harufan ma larabci ma bai sani ba in ka rubuta mai a uzuma yana iya cewa Spanish da uzu din nan zai dauka Spanish to amma wani ne za a ba mulkin kasa wannan gwanni na Qur'ani ko ko wannan wanda bai ma san a uzu ba wanda bai san a uzu ba za a ba shine farhumi ma inda humin al-ilmi shi wannan gwanni na Qur'ani shine ake gani bai san komai ba shi ko wannan wanda bai san komai ba din nan game da abin da ya shafi Allah ba abin da ya sani kila zaka ji wannan ya kware ne a fannin cutar gudan tsando ko kuma ya kware ne a sanin duwatsu ko ya kware ne a sanin rayuwar shuke-shuke da rayuwar dabbobi ko kuma ya kware ne shi likita ne abin da ya kware shi ne sanin lafiyar dabbobi to shi ne mutum shi ko wannan ya san zancen Annabi Muhammadu ya san zancen Allah to amma tunda bai san wannan ba to wannan shine ba gida shi bari mu bi ma inda mu yi nasi Allah shi kai wa haka ne ma kanin bi ya sahu to su kafirai suna cikin haka wa haka bi ma kanin bi ya sahu sai sakamakon abin da suka kasance suna yi na izini sai saukan musu shine azaba suna izini suna cewa ba za su mutu ba za su mutu ba za a tayar da su ba sannan in ma rayuwa ce rayuwa kawai ta duniya ce babu wata rayuwar lahira suna wa annabi izgili suna wa Allah izgili suna wa bayin Allah izgili ana nan kawai sai sakamakon abinda suke yi na izgilancin nan wato azaba sai ya sauka ya kewaye su ma'ana yi musu abinda ake cewa ya kewaye su babu yadda za a yi babu wannan Allah yana faɗa mana ne domin ya zama wa'azi a gare mu cewa a koda yaushe mutum ya riƙa riƙo ne da abinda Allah da annabi suka faɗa ya kyale abinda ya shafi wani ilimi wanda bai shafi Allah bai shafi annabi ba idan ya zama na an yi karo da abinda Allah ya faɗa da na mutum to ka zaɓi na Allah idan ya zama na a cikin mutanen kuma abinda shugaban mutane gaba ɗaya annabi Muhammad ya faɗa ya yi karo da na wani mutum to ka zaɓi na annabi Muhammad ka kyale na kowane mutum idan ba haka ba to babu shakka akwai ranar da azaba za ta saukar wa mutum kuma ba shi da abin da zai iya yi ma'ana ayat tana nuna mana mafita kawai shine ka bi Allah ka bi annabi Muhammad
فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين
فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين الله يشهد فلما رأوا بأسنا لوكشن da suka ga azabun wato shi kafiri idan ya ga azaba ya yake yi ma'ana in mutuwa ta zo masa falamma ra'aw ba'sana qalu amanna billahi wahdahu qalu sai su ce amanna billahi wahdahu mun yi imani da Allah shi kadai da mushrikai ne duk wanda yake shirka lokacin da mutuwa ta zo mishi ya ga mala'ikan mutuwa amma guna kama ana dukan shi ana takaddare ka ba mu to sai ya so ya yi imani amma wannan imani ba zai mishi amfani ba kamar yadda Allah subhanahu wataala yake ga mana qalu amanna billahi wa da sai ce mun yi imani da Allah shi kadai kafin wannan irin rana ranar mutuwa ranar da azaba ta zo musu ba irin bayanin da ba a yi musu ba ku yadda akwai Allah ku yadda Allah yana da ikon komai ku yadda Allah shi kadai ne amma sai su kawo magana mene ta wauta sai su kawo magana ta jahilci amma idan suka zo mutuwa lokacin da azaba ta zo musu suka ga azaba to sai sun tabbatar da wannan qalu amanna billahi wa hada gaske mun yi imani da Allah shi kadai wato yanzu da suna mushrikai yanzu mene suna so su zama mu'minai wannan irin imani shi ake kira imanin idrariyun bai da amfani imanin iktirariyun shine imanin da yake da amfani ma'ana imanin da mutum ya zaba da kansa ba lokacin wata azaba ba bai ga wani bala'i ba haka kawai yadda ya imani da Allah amma idan sai da ya ga uwar bari ne ya ce zai imani lokacin da mene rai ya zo makogwaro ya ce zai imani to a nan lokacin imani ba zai amfani ba kamar yadda ta kasance ga Fir'auna amanna billahi wa da wa kafarna bima kunna bi mushrikin kafiran kuma sai ce mun kafircewa dukkan abin da muka kasance muna yin shirka da shi duk gumakan nan da muke hada Allah da shi yau mun kafirce musu Allah shi kadai ne kuma akwai shi kuma yana da ikon komai to amma a ranar imanin ba zai musu amfani ba saboda mene saboda a wannan lokaci sun ga uwar bari ne za su yi imani rai ya zo makogwaro sannan mutum ya ce zai imani Allah ba zai karɓa ba amma idan rai bai zo makogwaro ba duk kafircin da mutum ya yi idan ya yi tuba a wannan lokaci Allah zai yafe mishi amma idan rai ya riga ya zo makogwaro har mala'ikan mutuwa ya bayyana ka gan shi to sai dai kilan mutum ba za a karɓi imanin shi ba shine nan Allah yake gaya mana wani darasi aya take nuna mana cewa mutum ya yi imani a lokacin da ya dace wani lokaci ne lokacin dacewar imani shine kai imani kafin rai ya zo makofar. Amma idan kuma mutum da ya imani ba, to babu shakka akwai ranar da zai ga bala'i, kuma a wannan lokaci zai so ya yi imani, zai ma faɗi kalmatin shahada kuma ba za ta yi amfani ba. Allah shi kiyaye.
Falam yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'athana sunnatallahi allati qad khalat fi ibadihi wa kasira hunalika alkafirun.
Falam yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'athana sunnatallahi allati qad khalat fi ibadihi wa kasira hunalika alkafirun. To kaman mun tambaye Ubangiji ne, wayannan kafirai da idan sun ga mutuwa, sun ga azaba, suke cewa sun yi imani da kai kadai, sannan kuma duk abubuwan da suka yi shirka da shi a baya sun kafircewa abin, imaninsu zai amfani? To ga amsa nan, shi ne Allah ya ce falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'athana. Lamma ra'aw ba'athana, lokacin da za su ga wannan azaba tamu. Falam yaku yanfa'uhum imanuhum, imanin nan nasu da suke faɗa ba zai musu amfani ba. Ba zai amfani ba. Sunnatullahi allati qarqalat fi ibadihi. Wato sunnatullahi allati qarqalat fi ibadihi, ma'ana sannallahu sunnatullahi ne. Akwai al-ijaz bil hasl. Wato Allah ya sunnanta sunnar Allah wacce qarqalat fi ibadihi, ta riga ta shuɗe game da sha'anin bayansa. Menene sunnar Allah ɗin? Ma'ana menene hukuncin Allah? Hukuncin Allah a nan abin da ake nufi shi ne cewa duk wanda bai imani da Allah ba, to idan ya zo mutuwa, lokacin da ya ga bala'in mutuwa ɗin nan sai ya yi imani da Allah, amma a wannan lokacin kuma imanin ba zai amfani ba. Wato Allah ya riga ya hukunta cewa duk imanin da ba a yi ba kafin rai ya kai makogwaro, to wannan imani ba shi da amfani. Da irin wannan imani yana da amfani da Fir'auna ya mutu da imani. Ana so ne kai imani kafin ka ga azabar Allah, amma lokacin da mutum ya ga azabar Allah ya ce zai imani, ma'ana mutuwa ta zo, rai ya zo makogwaro, to wannan imani da mutum zai ba shi da amfani. Wannan haka Allah ya tsara, kuma Allah ya tsara cewa duk kafiri sai haka ta same shi. Wa kasira hunalika alkafirun. Hunalika a larabci wato zarbu makanin ne, amma a nan an yi amfani da shi a matsayin zarbu zaman. Ma'ana kalma ce da take asali kalma ce mai nuna wurin da aiki ya faru. Misali ra'aituhu hunalika, na gan shi a can, tana nufin wuri ne, amma a nan an yi aronta ne tana nuna lokaci. Wa kasira hunalika alkafirun, kafirai za su yi asara hunalika a wannan lokacin. Wannan lokaci ne? Shi ne lokacin da mutuwa za ta zo musu ba su da imani. Su faɗi kalmar imanin ba ta da amfani, babban hasara. Sannan su kafircewa abin nan da suke imani da shi, kafircewar ba amfani. To a wannan lokaci ne za su asara su za ta bayyana. Shi kan kafiri ko yaushe yana cikin asara ne, amma nan sai Allah ya ce a wannan lokaci ne za su yi asara, ma'ana a wannan lokaci ne hasarar su za ta bayyana. Allah ya sa mu cika da imani. Da aya take nuna mana shine cewa a yi abu lokacin yansa, ko a rayuwar duniya ce ko a rayuwar lahira, a yi abu lokacin yansa. So da yawa za ka ga abin da mutane ke yi, za ka ga mutum bai da lafiya yana buƙatar a taimaka mai da kuɗin magani, yana buƙatar a taimaka mishi da abubuwan abinci da yake buƙata, amma mutane ba za su damu da shi ba. Amma da yaran siya ka ga ake makarar shi, ruwa ƙoƙari yake a dafa makara a kai shi, a lokacin ne suke nuna mai soyayya. Wannan soyayyar da ake nuna mai a nan lokacin ba ta da wani amfani. Ku ne kuke amfana, mutanen ne ke amfana, domin su ne in sun yi dan Allah za su samu lada, amma shi ba.
shi abin da yake bukata a lokacin da bai da lafiya a nuna mishi irin wannan soyayya wani zai rasu saboda naira 500 magani naira 500 babu amma in ya rasu zaka ga irin mutanen da za su zo gurin binne shi wayannan mutanen da lokacin nan sun yi kokarin hada wannan kudi wannan bawan Allah ba wallahi so zai tashi idan mutum bai da lafiya ko yana cikin halin rayuwa na talauci bai da abin da zai ci ba a cika kulawa ba amma in ya rasu fa ya zaka ga abinci ana takawa gidan mutuwa su za su yi abincin su suka su zauna su ci shi lokacin da yake bukatar abincin ba a kawo shi to wannan yana daga cikin darasin da wannan aya take nuna mana sun yi imani amma imanin ba shi da amfani saboda sun yi imanin ne a wurin da bai dace ba lokacin da ake bukata su imanin ba su yi ba babban darasi shi ne ubangiji ta hikima yana nuna mana ne a yi abu a lokacin yinsa
سورة فصلت مكية وآية ثلاث وخمسون آية بسم الله الرحمن الرحيم ميم تنزيل من الرحمن الرحيم
سورة فصلت وسورة أكن كرنت فصلت سورة أشياء في كتاب فصلت آياته وتفصلت أن بياني تلا تلا fussilat ayati an yi wa ayoyinsa tilla tilla to daga wannan kalmar ne sura ta samo sunanta makiya ce wato an saukar da ita kafin annabi ya hijira na sha faɗa cewa in ka jance sura makiya ba wai an saukar da ita ne kawai a maka ba ana lura ne da mene lokacin sauka ba wurin sauka ba duk sura ko ayar da ta sauka kafin annabi ya hijira zuwa madina ko da a madina ta sauka misali to makiya ce sannan duk sura ko ayar da ta sauka bayan annabi ya yi hijira ko da a maka ta sauka madaniya ce to mana wannan sura suratul fusilat mai ayoyi 53 ko 54 a wata kira'a an saukar da ita kafin annabi ya hijira zuwa madina na'am
بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم
حميم وتوانا نحرفا دهاء دميم سنة شكين حرفا بدا بول مشاهد واند الله يزا قوس سوروري بدا أشرين دا ترى يفارا دسو داكا إلوا إنن حرفا بدا بول مشاهد نم أنا كيلن سو أوائل السور كوكما فواته السور كو الفواته سنن أنا كلا سكما المقطعة المقطعات سنن أنا كلا سكما الحروف المقطعة وإن هرفا سوق دا بو مشاهد إني أو جنب أتاك ذاك إيا فتس دا نفس صريح قاطع له فر نفس صريح قاطع له sir harfa ne guda goma sha hudu sannan kuma an fara surori 29 ne da su sannan a wajen ma'anarsu malamai suka shi biyu akwai malaman da gaba ɗaya ba sa fassara su sun mayar da ilimin gaba ɗaya zuwa ga Allah idan an karanta kawai sai dan sai Allahu a'lamu bi muradihi bi zalim akwai kuma malamai bangare na biyu har da sahabbai a ciki waɗanda suna fassara wa irin wayannan harfa to su kuma waɗanda suke fassara harfa tun daga sahabbai wato sun kasu daban-daban a wajen ba waɗannan harfa ma'ana ina magana harfan guda 14 din misali akwai wanda suka ce wayannan harfa guda 14 wanda biyun nan suna ciki wato suna daga cikin sunayen alqur'ani kamar misali littafin da aka ba manzo Allah tsira da mutallan tabbata gare shi sunan shi alquran to wayannan harfa kamar yanzu hamin din nan sunan alqurani akwai wanda suka ce a'a suna ne na surorin alqurani kamar yanzu wannan sura suratul fusilat ana iya kiranta suratul hamin wato sunanta ne mana duk surar da ka gani daga cikin surorin nan guda 29 ta fara da irin wayannan harfa to wannan surar ana iya kiranta da sunan wadannan harfa din kamar suratul yasin gashi ta fara da yasin suratul nun ta fara da nun aiya ya sunan wannan sura kana iya cewa suratul nun misali sannan kuma harfan suna daukar cewa suna ne na Allah sunaye ne na Allah sannan harfan suna daukar cewa sune ismullahil azam wato sunan Allah wanda yafi girma wanda in an roke shi da shi yakan amsa sannan akwai wanda suka ce a'a wayannan harfa wato suna wakiltar sunayen Allah ne mana hamin tana wakiltar duk wani suna misali ha din nan yana wakiltar duk wani sunan Allah ne da ya fara da ha kamar misali hakim hakim hamid mim din kuma tana wakiltar sunan Allah wanda ya fara da mim kamar misali malik al-malik majid al-majid duk wani sunan Allah da ya fara da mim to wannan mim din na wakiltar shi ne idan ka je nun duk wani sunan Allah da ya fara da nu'ara to wannan nun tana wakiltar shi ne alif lam mim alif duk wani sunan Allah da ya fara da alif wannan alif yana wakiltar shi ne lam duk wani sunan Allah da ya fara da lam kamar latif wannan lam tana wakiltar shi ne sannan akwai wanda suka ce kuma a wayannan harfa Allah yana kawo su ne a matsayin kawai abubuwan da ake buɗe alqur'ani da su surorin alqur'ani domin a nuna wa larabawa cewa wannan alqur'ani gagarauni harfa ne aka dauka aka gina kalmomi da shi kalmomin kuma aka gina surori da su ayoyin kai da su ayoyin aka gina aka yi surori surori 110 sun samar da alqur'ani to kun kunce Muhammadu ba Allah ne ya bashi wannan alqur'ani ba ai ku larabawa ne irin shi ga harfan nan ku dauka kun haku qur'anin ma ku dauka ku dauki harfan ku yi kalmomi kalmomin ku mai da su ayoyi ayoyin ku mai da su surori surorin fada ku ce kuma ga na ku qur'ani kuiman hamim تنزيل من الرحمن الرحيم تنزيل wato yana daukar cewa wannan mubtada ne min arrahman arrahim sifa ce na mubtada din kitabun fusilat ayatu har zuwa karshe kawar mubtada wato sashin da ke bayani ko kuma a tanzilun khabarun ne li mubtada'in mahzufi wato mubtada din haza tanzilun min arrahman haza al-mahzuf wanda aka shafe shine mubtada wannan qur'ani ma'ana wannan dinnan tanzilun sassaukarwa ne min ar-rahmani daga Allah mai rahama ar-rahim mai cin kai akwai bambanci tsakanin inzal da tanzil tanzil masdari ne na fi'ilin nazzala yunazzilu nazzil tanzilan nazzala ya sassauka anzala sauka guda daya nazzala ya sassauka to nan ana lura ne da sassauka alqur'ani a tsawon shekara 22 da wata 4 da kwana 26 domin alqur'ani ya fara sauka ranar litinin 22 ga watan da a yau ana kiran shi December shekara ta 1609 lissafin miladiya lissafin shamsiya shine a ranar ayoyin nan guda biyar suka sauka ikra bismi rabbikal ladhi khalaq ikra wa rabbukal akram allazi allama fil qalam allama al insana ma lam ya'lam farkon mahayin kenan ya sauka a ranar litinin a watan da yau ake kira December 22 ga watan December miladiya 609 to a yayi ta sauka tun ana maka aka koma Madina ya cigaba da sauka ayar karshe da ta sauka ita ce wacce ta sauka ya rage annabi sati uku kwana 21 kafin gidan rahama wata aya ce wannan wata yawan tattau na fi lalla wacce take cikin suratul baqara ita ce mafi yawan malamai suka ce ita ce ayar da ta sauka ta karshe alqur'ani to ita kuma ayar ta sauka ne ranar litinin a watan da yau ake kira mayu 18 ga watan mayu miladiya 632 to idan ka lissafa daga ranar da alqur'ani ya fara sauka a litinin 22 ga watan December shekara 609 zuwa ranar da ya sauka ta karshe litinin 18 ga watan mayu miladiya 632 zaka samu shekara 22 da wata 4 da kwana 26 shine ko sai a ci ayin shekara 23 yana sauka to shine nan Allah yake magana tanzim sassauka shi wannan littafi ne wanda yake sassauka ne ya dinga sassauka ne lokuta daban-daban idan wani abu ya faru sai a kawo ayin da ta dace da abun a saukar da ita aka dinga yi har tsawon shekara 22 da wata 4 da kwana 26 to yana da bambanci da inzal idan ka dace inna anzalnahu fi lailatul qadr lalle mun saukar da shi sauka daya kenan anzala shi kuma akan wazanin af'ala yuf'ilu af'il if'ala shi sauka daya ake nufi inna anzalnahu lalle mun saukar da shi aina wace irin sauka nan ake nufi sauka daya wace irin sauka shine sauka daga lauhin mahfuz zuwa baitul izzati gaba ɗaya aka ɗauko shi ko sai aka kashi baitul izza sama ta ɗaya shi kuma a wata rana lailatul qadari aka sauka da shi sauka ɗaya kenan to nan kuma ana magana ne ɗauko shi daga baitul izza da aka rika yi lokuta daban-daban shekara 13 a maka shekara 10 a madina ma'ana al-safin shamsiya kamar yadda ne bayani a baya shekara 22 da wata 4 da kwana 26 al-safin shamsiya tanzilan minar rahmanir rahim
kitabun fussilat ayatu qur'anan arabiyyan liqaumin ya'lamun
kitabun fussilat ayatu qur'anan arabiyyan liqaumin ya'lamun shi wannan littafi da aka danga sassaukar da shi tsawon shekara 22 da wata 4 da kwana 26 a lissafin shamsiya kitabun wani irin littafi ne mai girma fussilat ayatu wanda an yi bayanin ayoyinsa filla-filla an yi bayanin kisoshi a ciki an yi bayanin abinda Allah ya haramta da abinda Allah ya halatta a ciki an yi bayanin abinda Allah yake so a yi da abinda Allah baya so a yi a ciki an yi bayanin labaran annabawa na baya an yi labarin al'ummomi na baya an yi labarin ma abinda zai zo nan gaba an yi bayanin komai filla-filla sannan Qur'anan shi wannan littafi da aka dinga sassaukar da shi a cikin shekara 22 da wata 4 da kwana 26 a lissafin shamsiya ya zo ne Qur'anan a matsayin abin karantawa arabiyan kuma a matsayin larabci mana an saukar da shi ne da harshen larabci kuma an saukar da shi ne liqaumin ya'lamun ga mutanen da ya'lamuna suke da sani mana waɗanda suka san cewa akwai Allah suka san cewa Allah shi kadai ne suka san cewa Allah yana da ikon komai kuma suka san cewa lallai za a tayar da su ma'ana qur'ani an yi shi ne don mutanen da suke da ilimi liqaumin ya'lamun ayar tana nuna mana mahimmancin larabci mana qur'ani gaba daya Allah yana da littattafai 104 Al-Qur'ani shine na 104 sabu Al-Qur'ani akwai littattafai 103 amma shi wannan Al-Qur'ani shine ya kowanne daga cikin littattafan Allah saboda an ba wanda yafi kowanne annabi a wurin Allah shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kuma an saukar da shine da Larabci saboda haka yaren Larabci yana da matukar muhimmanci yau Larabawa a duniya sun kai mutane miliyan 400 da miliyan 20 da wajen miliyan 3 Larabawa suna da kasashe guda 22 daga cikin kasashe 194 na duniya ko 200 da wani abu sannan kasar Larabawa wacce tafi girma a yawan mutane ita ce kasar Misr da Egypt suna da mutane wajen miliyan 100 da wani abu sannan a wajen kankanta wajen mutane kasar Larabawa mafi kankanta ita ce kasar Comoros su ko mutum miliyan 1 bai sosi ba amma kuma kasa ce a wajen fadin kasa kasar Larabawa wacce tafi girma ita ce kasar Algeria a wajen kankanta kuma kasar Larabawa wajen fadin kasa ita ce kasar Bahrain Larabawa suna da kungiyarsu wacce ake kira Arab League wato kungiyar hada kan kasashen Larabawa wacce aka kafa ranar 22 ga watan Maris na 1945 Larabawa kaso su ko ba dan komai ba ko dan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma mutane nawa ne yau ko da harkar duniya kallon ana yi da Egypt da Nigeria wa kuka fuso
Nigeria
kaga annabi cewa yayi ahibbul araba li salat lani arabi wal qur'anu arabi wa kalamu ahli janna arabi duk da yake wasu malaman hadisi sun ce hadisin da inji ne wasu kuma suka ce a'a hadisi ne wanda yake darajarsa dai a iya cewa hasanul lagairi ne to kuma dai yaya ne a yi amfani da shi a wajen at-targhib wa tarhib annabi ya ce ku so Larabawa saboda ni Balarabe ne to yanzu ana yi da Super Eagles da Algeria ko da injin wa ka fi so wannan annabi ya ce ka so saboda menin shi Balarabe ne wato yanzu ana yi ne da kabila annabi da take kabila Laram Shehu Ibrahim Kaula radiyallahu anhu a diwani yana faɗa yana cewa arani uhibbul araba wa saba jumlatan wa alan wa ansaran li hubbil mursalin Shehu yace ni dinnan Barahama ina gani na fa ni dinnan na sani ina ganin kaina ina son Larabawa ina son sahabbai gaba daya wa ala ina son jama'a gidan annabi gaba daya wa ansaran ina son mutanen madina masu taimakon addini masu taimakon annabi gaba daya kamar tambayar Shehu Ibrahim dan me kake son Larabawa dan me kake son sahabbai dan me kake son ahlul baiti dan me kake son mutanen lansaru sai ya ce li hubbil muzammili dukkansu abinda yasa nake son su saboda san annabin nan ne wanda ya lulluɓa kanshi wato annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su Larabawa shewa na son su saboda mene saboda annabi cikin annabi ba ne ne
na'am
annabi ba barbare ne
na'am
annabi ba haushe ne
na'am
annabi kanuri ne
na'am
amma duk wanda kace annabi Balarabe ne kasantuwar annabi memba ne na Larabawa ashe lalle Larabawa nan sun fifita kabilar ta fifita saboda annabi yana cikin su sahabbai kuma jama'a annabi ne ansaru annabi suka taimaka ahlul baiti kuma jama'a gidan annabi ne saboda haka Larabawa babu kabilar da tafi kabilar su muhimmanci da daraja a wurin Allah saboda wa saboda Annabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam
to lewa irin wannan ne kake gwada abubuwan mutane wannan kasa ce bature ne ya shata yawa wani guri loma ya ce ku dinnan ku ne Najeriya ku kuma wayannan ku ne Niger ku wayannan ku ne Chad wa'annan ku ne kamaru. To shikenan yanzu ga Larabawa za su yi wani abu da inda aka Bature ya jefa ka ciki. Da wuya ka samu mutum in ba ya lura da kyau ba sai ka ga cewa ƙasar nan ita zai rinjaya. Ina fatan gani. Sai kyala wane? Sai kyala jama'ar Allah da ku da gasar karatun Qur'ani za a yanzu da ƙasar Misra da Najeriya. To za ka ga da yawa fa ko da zakirai ne za ka ga sun fi san Najeriya a ranar. Amma ka ga gwamnatin da magana ake ko ba gaskiya ba. Kamata a yi misali in a tsarin Allah Muhammad Alewa za su fito.
Larabawa.
Shi annabi ba ruwan shi da ƙasa. Lokacin annabi akwai Najeriya ne? Akwai Chadi? Akwai Kamaru? Wannan Turawa ne suka ci mu da yaƙi suka yi loma-loma. Suka yi rabo tsakanin Faransa da Ingila da Germans da Portugal da Italiya. Wannan suka faɗuwa. Mu dai muna ci wanda Ingila ta yi wawa su. Aka ce munan na Ingilishi. Aka raba mu da ‘yan uwanmu na Nijar. Kunyarsu ta gona tana cikin Nijar. Kai kunyarka wannan tana nan na an raba mu. Saboda haka wannan yanzu yana ganin shi yana da bambanci da wannan. Bai lura da ukuwa al-Islamiyya. Allah shi ya yi. A cikin gidan ma kuma aka sake raba mu. Wannan su suna ganin mu mutanen arewa ne. Ita kuma arewa da kudin gada ce ta raba. To shi ne ya raba. So munan arewa wato muna arewacin kogin Niger ne. Su kuma can kudu suna kudancin kogin Niger. To sai ka ga mutum ya dage ko mu ba za mu ji a cikin mu ba. Mu arewa dole. Wato mu waɗanda muke arewa da gadar nan dole. Na fata an gane. Saboda haka shi Islam wa ghairuhu shine abin nan nashi. Bayan wannan ne sai ka ga ga Abdul Latif wanda yake kudu. Ga Jona arewa sai ka ringa alfahari Jona na kai shi kuma na gaba ne na fata gani Allah shi ya yi Allah ya zauna da kasan mu lafiya waɗannan abubuwa da muke magana a farkon fara tafsirin nan na kashe-kashe da sace mutane a dage a ita hasbunallahu wa ni'mal wakeel 450 Allah subhanahu wa ta'ala da niyyar ya kare mu kuma ya mayar da wannan abu tarihi don matsayin annabi a wurin Allah. Ina son mu cika da imani. Allah ya sa duk bayan da ake yanta a cikin wannan wata muna ciki. Allah subhanahu wata'ala ya azurta mu da cikin manzon Allah. Allah ya karɓi ibadar mu saboda matsayin annabi a wurin Allah. Barka fatiha da tsafi tsafi. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmid din. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وكتابه العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.